Hanya Dendala Bahasa Pernipa.
Lallan shugaban masu rinjaye wajibi ne sai ka fito ka gaya wa al'ummar jihar Kano da al'ummar karamar hukumar Warawa shin wala laifi ka je ka gunduma a majalisa aka kokkobe ka daga wannan kujerar
jam'iyyar APC ta kasa muke kira da kuma ta jihar Kano muke kira akan cewa ta binciki ƴaƴan majalisar dokoki na jihar Kano saji me dalilin su na daukan wannan mataki na tsige majority leader
domin jin kai gashi nan a jihar Sokoto ana yi ka duba ƙana ɗin kaso jihar Sokoto yanzu an bi su za a ba su naira miliyan 1.1 su ƙara jari domin su inganta rayuwarsu sabanin jihata ta jihar Kano
waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa za su zo muku ne a cikin shirin hangen dala na wannan lokaci Mai sauraro assalamu alaikum Muzammil Ibrahim ya kasa yake cewa barkanmu da wannan lokaci kana kuma sannunmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin hangen dala shirin da kan yi duba kan batutuwan da ka zama tarniki ga ci gaban demokradiyyar kasar nan bai da baiwa ƴan siyasa damar tofa albarkacin baki karkashin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan kasa A daidai gabar da jam'iyyar PDP ke kokarin dinke duk wata baraka tsakanin ƴaƴanta domin karbe mulki a hannun jam'iyyar APC yanzu haka dai har yanzu ta kiyin dadi tsakanin ƴaƴan jam'iyyar ta PDP musamman ma da masu fashin baki ke cewa jam'iyyar PDP na da wata dama da za ta iya jira bayan APC ta yi bari sai PDP ta kwashe musamman ma a rikicin shugabancin jam'iyyar APC tsakanin shugabanta Adams Oshomole da kuma shugaban jam'iyyar a jihar Edo inda nan ne mahaifar shugaban jam'iyyar APC na kasa sai gashi ita ma jam'iyyar PDP irin wannan rikici ya barke tsakanin shugaban jam'iyyar Mr. Uche Secondus da kuma shugaban jam'iyyar PDP na jihar Lagos tunda fara da shugaban jam'iyyar PDP Prince Uche Secondus da kuma Senator Ben Obi waɗanda su ne suka yi ruwa da tsaki wajen hada wani taro na musamman aka kuma sauya shugabancin jam'iyyar PDP a jihar ta Lagos batun da yasa waɗanda bata yi musu dadi ba suka garzaya gaban wata babbar kotun tarayya a jihar ta Lagos domin kalubalantar wannan mataki sai dai bayan da kotun ta saurari karan ne ta bayar da sammaci ga shugaban jam'iyyar PDP da kuma Senator Ben Obi domin su kare kansu koda dai sun gaza bayyana gaban kotun matakin da ya fusata kotun wannan tasa kotun ta sake gayyatar su domin su bayyana gabanta su kuma kare kansu kan rashin da'a da kotun ta ce sun nuna su kuma faɗi dalilin da zai sa kotun ba za ta aike da su gidan yaro ba domin hukunci tunda fara dai a ranar 12 ga watan Nuwamban bara ne kotun ta bayar da umarni cewa a tsaya a inda ake ba tare da karɓar sabon shugabancin da uwar jam'iyyar ta kawo ba to sai dai da sanyin safiyar yau ne Prince Uche Secondus ya ja wata tawaga ta kwamitin zartarwa na jam'iyyar PDP zuwa gaban kotun domin ya kare kansa ya kuma tabbatar da yadda suka bi wajen fitar da sabon shugabancin na jam'iyyar a jihar Lagos wanda kuma ya baiwa Mr. Deji Dobati nasara wannan yana zuwa ne a gabar da jaridar Daily Trust ta rawaito cewa yanzu aka shirye-shirye sun yi nisa wajen samun kudin bashi da bankin duniya zai baiwa gwamnatin Najeriya na dala biliyan 3 a binciken da jaridar ta yi yanzu haka ana sa rai wani kaso daga cikin kudin zai zo hannun gwamnatin Najeriya a cikin wannan shekara ana sa rai dai babban bankin duniya zai fara da baiwa gwamnatin dala biliyan 1.5 kafin daga baya kuma a cika ragowar kudin ga waɗanda suke bibiyar al'amuran siyasar kasar nan dai za su iya tunawa cewa tunda fara da yayin wani taron shekara na bankin duniya an ji ministan kudi da kasafi da tsare-tsare Hajiya Zainab Shamsun Ahmad na bayyana cewa kudin da za su karba za su yi amfani da shi ne domin kai dauki a fannin samar da wutar lantarki a kasar nan inda za a tallafa wa samar da wutar da kuma rarraba ta sai kuma janye tallafi da gwamnati za ta yi a fannin domin samun masa da kudin da zai samar da isasshiyar wutar lantarki a kasar sannan kuma za a yi amfani da kudin domin biyan wasu basussuka da suka yi wa fannin samar da wutar lantarkin katutu a baya dai an ji yadda wasu masu bibiyar yadda gwamnati ke kashe kudi ke kokawa cewa duk da cewa gwamnati ta ce fannin da wutar lantarkin wato ya koma mai zaman kansa amma hakan bai hana gwamnatin ci gaba da zuba kudi a kamfanin ba da sunan tallafi kuma duk da haka kwalliya ta ki biyan kudin sabulu wannan dai ta sa da yawa daga masu bibiyar al'amuran kasar nan nuna rashin jin dadin su kan yadda gwamnatin ke ci gaba da kashe kudi a kamfanin samar da wutar lantarkin amma ba biyan bukata kamar Bello ba shi ne daga cikin masu wannan hangi
shi ba shi na fitar hankali tun daga farkon hawan wannan gwamnatin ta shugaba Buhari wannan ba shi da bambanci da tukin keken yara in ka kalli abin a zahiri tukin je kaka mutu kawai ake yi wa talakawan Najeriya akan wannan matsala ta bashi an ciyo wannan bashi shekaran jiya an ciyo jiya an ciyo yau da alamun za a ci gobe kuma a ƙara ci jibi har yanzu babu wata tartibiyar agenda guda ɗaya da gwamnati ta cimma sakamakon wannan ciyeciyen bashi mu dawo mu kalli wannan 3 billion dollars din da gwamnati take kokarin ciyowa wanda ita ministan kudi tace za a yi injecting wani bangare na wannan kudi akan matsala ta wutar lantarki wato Gemcos da Discos mu dawo mu kalli wannan matsala ta wutar lantarki shin wannan kamfani na wutar lantarki ba an riga an saida shi ba me yasa gwamnati take tsubba muggan kudade na talakawan Najeriya akan wannan matsala ta wannan kamfani duk da an saida wannan kamfani ake zuba miyagun kudade da sunan tallafi sannan kuma ina 16 million dollars wanda ake zargin gwamnatin Obasanjo ta yi wasan kura da ita har shi shugaba Buhari yace za a bincika kuma a dawo wa da talakawan Najeriya kudin su me yasa ba za a matsa gwamnatin Obasanjo ba ko mai girma tsohon shugaban kasa Obasanjo domin a dawo da irin waɗannan kudade dan a sa su a cikin wannan kudin ba tare da an je an ciyo talakawan Najeriya ba shi ba in ka kalli irin waɗannan abubuwa sun saba da hankalin mai tunani kuma bai kamata a ce irin waɗannan abubuwa suna faruwa a wannan lokaci ba wato ni a dan karamin fahimtata akan matsala ta wutar lantarki tun daga kan NEC wato Nigerian Electricity Regulatory Commission kawo kan zuwa Gemcos da TCN da Discos ba wani abu suke baban da rena wa talakan Najeriya akan matsalar wutar lantarki tun in ka kalli tun farkon hawan gwamnatin shugaba Buhari har kawo yanzu ana revolving ne around 4000 to 5000 megawatt duk irin muggan kudaden da ake sawa har yanzu an gaza samar da 10000 megawatt misali ka dau nan South Africa a kowace rana tana generating 25000 megawatt kaga kasashen da suke yi da gaske kenan amma kullun ana diban miyagun kudade na talakawan Najeriya ana sakawa da sunan tallafawa wannan matsalar wutar lantarki kuma babu wutar lantarki kuma ana zuwa a karbi kudin wuta a wajen talakawan Najeriya maimakon gwamnati hankalin ta karkata akan yadda za a tsaya a daina yaudarar talakawa a samar da wannan wutar lantarki na gaske in za a yi abin da gaske ba sai an ciyo bashi ba akwai hanyoyi da dama na samun kudade da ake a cikin kasar nan wanda an rasa ne mai gwamnati take yi da su wannan ciyo bashin babu wanda za a halakar da wannan ciyeciyen bashin banda talaka amma su ba zai shafe su ba
Comrade Bello ba su yi fage kenan mai nazari kan al'amuran siyasar kasar nan wannan da yana zuwa ne a gabar da tuni yan siyasa ke ci gaba da yabawa gwanayensu da suke ganin cewa da ce za a saka nasu gwanayen a gaba ba za a samu irin wannan matsaloli da ake takokawa gwamnatin APC na bujiro da su ba ballan bala shi ma dai ya bi sahun masu ganin cewa gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal shine wanda za a saka a gaba domin kauce waɗancan matsaloli musamman ma idan aka yi la'akari da yadda yake malala ayyuka ba dare ba rana
domin jin kai gashi nan a jihar Sokoto ana yi ka duba ƙananan ɗan kaso jihar Sokoto yanzu an bi su za a ba su naira miliyan 1.1 su ƙara jari domin su inganta rayuwar su sabanin jihar ta jihar Kano billahi la ilaha illahu ba abina bashin rantsuwa mai jari naira miliyan 5 a jihar Kano karɓi ɗan kasuwa yanzu na rantsi maka da Allah naira 20,000 ta gagare shi ba wani abu ake yi ba
amma kai ɗan kasuwa ne da kazo kana waɗannan magana
gaba da baya ma kuwa kasuwanci ne haife ni kasuwanci ne iyaye ni ina tabbatar maka da cewa jihar Kano yanzu ƙananan ɗan kasuwa wallahi gudun hijira ake yi
amma misali ina zargin da ake na cewa ita ma gwamnatin jihar Sokoto ta ciyo bashi
da Allah gangane to in an ciyo bashi baga amfanin cin bashin mana in an ciyo bashi a jihar Kano baga amfanin sa ba to misali a ce an ciyo bashin ma yanzu an ce za a ba ƙananan ɗan kasuwa naira miliyan 1.1 ya ilahi wannan ai taimako ne sai isa mai kira mai girma Malam Ibrahim Khalil wannan shekara 2023 insha Allah taka ce domin mutane fa kai suke ta bukata kullun sa manganu malam din dai malam dai malam dai malam kawai shi suka sani domin me mai taimakon al'umma ne santa ta taimakon yayan mu gashi nan yake yi babu dare babu rana billahi lazini na kai malam mun je da malam taro a waje an yi masallaci kwana 14 ya rage azumi amma kafin lokacin nan gini ya kai lenta
amma misali dama in jihar Kano masallaci kadai suke da bukata ina kuma batun ayyuka da ko kuma tallafawa al'umma su kansu wanda shi kansa talaka zai gani
to ka taba gurin malam ya dibi mutun sama da guda 100 suna karatu a Misra ilimi menene jigon rayuwa ne ilimi
amma ya ba a ji daliban sun zo suna baganganu akai ko kuma suna yabawa
ba sai akai musu su yi kurum su yi shiru wannan abu dan Allah akai ni ma wannan karambani ne nake fadi kuma an bakin yamu alkhairi a rinka fadi cewa yayi sai isa mai kiran daga tabafa bici jam'iyyar PDP jam'iyya ce irin taka munafafanta irin naka ne ha yanzu duba misali
dauko PDP ne shi
to ai kira muke ya shigo a tabu tare za a zo a bunkasa PDP ta dawo ta kwaci mulki a Najeriya ta kwaci mulki a jihar Kano
ta kwaci mulki ko kuma ta je al'umar Najeriya su zabe ta
to alhaji ai in ka zaba to sai ka fusgo misali abinka ne kura ta dauka
a ce ta tabbata kenan tun a baya zargin da ake muku a wancan shekarun da suka gabata kwatar mulkin kuke
abinda nake nufi zaɓin shi ne ai ba kwacewa ne irin wai wannan ba a zabe ka ba an zabe ka amma sai ka karbo
balan bala kenan mai rajin ganin an tabbatar da gwamnatin jihar Sokoto a matsayin shugabancin wannan kasa a makon da ya gabata ne majalisar dokoki ta jihar Kano ta dau matakin tsige shugaban masu rinjaye a majalisar batun da ya haifar da kace na ce musamman ma da majalisar ta yi gum bata bayyana dalilin tsige shi ba wannan ta sa Sale Kala kawo na jam'iyyar APC garzewa wannan fili yana kira ga jam'iyyar APC ta kasa da ta binciki yadda majalisar ta dau wannan mataki
jam'iyyar APC ta kasa muke kira da kuma ta jihar Kano muke kira akan cewa ta binciki ƴaƴan majalisar dokoki na jihar Kano saji me dalilin su na daukan wannan mataki na tsige majority leader domin babu wani abin da baya iya faruwa sai da dalili wayannan mutanen sun zauna sun zo sun yi abu da ka musamman wannan dan majalisa na gunkura da izo da wannan kuduri ni abin da ya bani mamaki mutumin da aka rantsar da shi jiya bai san me ake yi a majalisa ba bai san ya zama majalisa na baya ya kasance ba bai ma san me ya faru ba dan majalisar in conclusive kai tsaye kawai ka shigo majalisa da ka baka ma san me ya kamata ka zo kai a majalisa ba kusan mafi yawan ƴan majalisun nan in ka dube su ba su da kwarewa ta aiki da jajircewa da sanin abin da ya kamata su yi in ba haka ba ya za a rantsar da kai jiya yau ka zo ka kawo kuduri in ba wani gilli ne a zuciyarka na kana jin wani yafi ka da wani abu ko kuma kana jin haushin wani abu ba
saboda san dauki wancan mataki akan gwaninka shine sa kake ganin cewa ba su da kwarewa ta su zauna ma a majalisar
ina hujjar daukan wannan matakin
ai kamata ya kaje ka tambayi majalisar ba ka kira ga uwar jami'a ta zo ta nema maka hakkin ka ba
ai kujerar ta uwar jami'a ce domin da aka rushe zaben Alasan Ado Doguwa sakale kujerar aka yi a gefe dai sai da Alasan ya dawo ya zo ya karbi kujerar sa domin da kujerar majority leader da ta minority leader da ta bulaliyar majalisa kujeru ne na jam'iyyu to muna kira ga jam'iyyar APC ta zo ta bibiyi wannan kujerar tata ta ji saboda me wayannan ƴaƴan majalisu suka yi wannan abin wanda ya za a yi ka dauko mutumin da yake majalisa sau hudu ya zauna a majalisa ka sa mutumin da yake sau biyu kuma ka dauki kujerar Kano ta tsakiya ka mai da ita Kano ta kudu speaker na Kano ta kudu majority leader na Kano ta kudu su sauran ba su da wakilci ko kuma me kuke nufi
to ai zargin da ƴan adawa suke har yanzu ba ji guda daga cikin dan yankin karamar hukumar warawan ya shigo yana jajanta mai akan abin da ya faru da shi ba
to yanzu akwai wayanda suke magana misali Anas Abdala Sani Tangadala Alhassan Gwambaja yana magana akan Barau Jibrin Tasu Dan Hajiya daga municipal yana magana akan Barau Jibrin Barau ba shi da wayanda za su yi magana da shi a Kano ta arewa ne wayannan mutanen suka fito ko kuma sai dan wani ya ga kyautatawa da labarin yake wa mutanen yankin sa ya sa yayi magana shikenan kuma sai ya zama laifi
ai wadancan ana ganin ƴan siyasa ne wannan magana da suke zargin cewa wanda ya dangwala mai ƙuri'a a jiya fito ya jajanta akan abin da ya faru da labarin shi suke magana akai
ni da nake magana akan labarin ba dan siyasa bane
dan karamar hukumar Nasara ne kai
me laifi dan ni nayi magana akan labarin kuma idan kyautatawa da godiyar Allah ta sa mutanen karamar hukumar warawa ba su fito sun yi magana akan labarin ba sai ya zama laifi
sai dai Sale Kala kawo na wannan kira ne a gabar da shi kuwa Umar Mai Rais ke cewa ba magana ce ta wai uwar jam'iyyar APC ta binciki yadda aka tsige shugaban masu rinjayen ba inda ciki da gaskiya kamata yayi shi tsigaggen dan majalisar ya fito ya bayyana dalilin da yasa aka tsige shi domin ya fahimtar da al'ummar jihar Kano
su balallan shugaban masu rinjaye wajibi ne sai ka fito ka gaya wa al'ummar jihar Kano da al'ummar karamar hukumar warawa shin wala laifi kaje ka gunduma a majalisa aka kokkobe ka daga wannan kujerar dan ba za ta sabu a zo a zabule ka daga kan kujera muna zargin kana turo yara suna zantuttuka duk da ba za mu mayar musu da amsa ba amma mu yanzu maganar da muke wajibin ka ne sai ka fito ka gaya al'ummar karamar hukumar warawa shin wala laifi ma ka gunduma a majalisa suka kokkobe ka daga wannan kujerar wanda ƴan karamar hukumar ka suke lugude da kidan ƙwarya da farin cikin sabule ka da majalisa ta yi
kai kana ɗaya daga cikin ƴan majalisar ne ko kuma ɗan karamar hukumar warawan ne ka zo kana tambayar sa wannan kalamai
ni ɗan jihar Kano ne mai hula sama da dubu a jihar Kano
tunda an riga an sabule shi ai sai ku kyale shi haka ko
ni ɗan Kano ne nake magana akan ƴan Kano magana ce ta babu dalilin da mutumin nan mutanen ka ba sa jin daɗin abubuwan da kai musu kai baka taimake su ba shekara da shekaru to ka fito ka gaya mutane shin wani laifi ka gunduma idan kuma kaki to wajibi ne mutanen warawa ku rubuta takarda ku kawo majalisa ta ma dakatar da shi wata shida
su ƴan karamar hukumar warawa ne suka gaya ma cewa bai yi wa karamar hukumar sa komai ba
ai gaba ɗaya ka shiga karamar hukumar warawa ka gani yanzu gashi babban mutum ne mai daraja ubangiji Allah ta shi ka faɗa yau yana kwance a asibiti tsohon wajen kwana 15 mahaifin Ibrahim Alhaji Sa'idu warawa yana kwance a asibiti duk ɗan wara ƴan majalisu na wasu yankunan ma habbutu waye duk sun je sun duba shi mai girma gwamna ya tura an duba ni kai na tawagan Mariya ta tura mun dubo shi amma shi kaga har yau da yake ba mutanen yankin sa ne a gaban sa ba duk da dama bai saba ba
idan zai je waccan dubiya da kake zargin bai je ba sai yazo ya ce Umar Mai Rais zan je wannan dubiya ko kuma sai ya fito a kafafan yaɗa labarai ya ce zai je wannan dubiya
Alhaji a gaban mu ake komai duniya a tafin hannu
dama kana irga wanda suka je ne
mu mun san duk motsin da inda ya je wallahi sai labari ya shafe mu
wai shi labaran ɗin dan wace jam'iyya ne
duk nan jam'iyyar da baya tsayawa kyautata al'umma sauran ƴan majalisun ba gashi hadda wa'anda ma ba namu ba suna kyautata mutanen su wa kaji an sabule daga kan kujerar sa
kaga wa mai sauraro cewa labaran dan majalisar ka ne idan haka ne me yasa ba za ku zo ku zauna ku sulhunta kanku ba
da wa za ai sulhu
da shi labaran
mu magana muke jajirtacce wanda yake kula da al'amuran al'umma
Umar mai rais kenan na jam'iyyar APC mu je ga kalaman Saddam Sharada shi ma dai na jam'iyyar APC da ya shigo wannan fili yana godiya ga mai neman shugabancin karamar hukumar birni da kewaye Abdullahi Hussein Umar Ganduje bisa amsa kiran su da yace yayi ne ya takara da zaran zaben ya karasu
ni kuma godiya ga Abdullahi Hussein Umar Ganduje bisa amsa kiraye-kirayen al'umma karamar hukumar birni da yayi ya fito dan takara ta shugabancin karamar hukuma ta mu ta karamar hukumar birni hakika wannan dan takara namu ya cancanta duba da ayyukan alkhairin da yayi tun kafin a ce an zabe shi a wannan kujera daga ran Litinin 3 ga wata zuwa Juma'a 7 ga wata wannan dan takara tamu ya shiga mazabu 13 da sai karamar hukumar birni ya raba jam ga dalibai maza da mata matasa ko ce mazaba guda 100
amma misali baka ganin dama wata bukata yake nema shi yasa yazo yana yi wa al'umma wannan aikace-aikace a wannan lokacin
ai kullun zancen abba na kowa shine al'umma matasa shine burin sa saboda haka dan yayi wannan ba abun mamaki
amma kafin wannan lokacin wasu abubuwa yayi a can baya
mutumin da yake shine shugaban dalibai na kungiyar Shasa Sharda Student Association sannan shine chairman na wata gidauniya da ake cewa Ahuj Abdullahi Hussein Umar Ganduje Foundation wannan mutumi hakika ya dade yana bada gudunmawar sa ba sai da yazo zai wannan takarar yake wannan abun ba wannan abu da Abdullahi Hussein Umar Ganduje ya dauki hali ne na iyayensa ya dauki hali na Dr. Abdullahi Umar Ganduje wajen taimakawa matasa akan abin da ya shafa harkar karatun su ya dauki hali irin na mahaifinsa Hussein Umar Ganduje sannan ya dauki hali irin na goggo wato mahaifiyarsa Hajiya Hafsat Abdullahi Umar Ganduje sannan ya dauki hali na antinsa antumma antin kana gaba daya Hajiya Balaraba Umar Ganduje
amma misali ba ku gani wata kila saboda yana da alaka da gwamnati wata kila shi yasa kuka fito da shi ko ba komai ku dinga samun wasu abubuwan ba wai dan shi karan kansa ya cancanta ba
ai cancanta ce ta sa muka fito da shi duk abin da kaga muna talla muna fada to wannan abun ya cancanta ne duk a yan takarkarin masu neman kujerar karamar hukumar birni da kewaye babu wani dan takara da yake da kwalitin sa dakta ne shi by profession sannan dakta ne shi academically kaga ko a municipal babu wani dan takara da yake da wannan matsayin karatu na sannan bazan gushe ba sai na kara jaddada goyen bayan mu ga mai gidan mu Alhaji Nasir Yusuf Gawuna da shi da Murtala Sila Galadima Garo da Ismaila na Abba Afa Kallahu shugaban hukumar ta cafinafinai
Saddam Sharada kenan na jam'iyyar APC a karamar hukumar birni da kewaye anan kuma ga mayyar kungiyoyin jam'iyyar APC ne karkashin Alhaji Kabiru BBC Dala suka kai ziyara ga Rabi Suleiman Bucci tsohon shugaban jam'iyyar PDP kuma sabon dan jam'iyyar APC har ma yayin ziyarar muka jiyo Kabiru BBC Dala na jawabi
wannan ziyara abu alfahari wacce muka ji dadi kuma muka yi wa Allah godiya dan zan iya tuna mai girma Alhaji Rabi Suleiman Bucci kamar yau dabda zaben shekara ta 2015 ka zo wannan gida naka lokacin da zamu bar jam'iyyar PDP saboda yanayin da ƙasa take ciki a wannan lokaci muka zauna da kai har yanzu ina tuna wata lecture da kai mana kake cewa kada mu sake mu bacci mu zama jarumai mu aiki tsakanin mu da Allah Allah zai taimake mu kuma abinda muke so mu acibin Allah zai tabbatar da shi kuma alhamdulillahi a wannan lokaci mun yi iyayen mun ba da gudunmuwa Allah ya sa aka kai ga nasara kuma aka ci gaba da mu'amala to wannan abun ne ya fado mun na tuna wannan tarihi yau gashi na kuma dawa a matsayin mun zo wajenka don mu yi maka godiya Alhaji Rabi Suleiman Bucci mai girma tsohon sakataren gwamnati wannan wakilci da kake gani wakilci ne na gamayyar kungiyoyi wanda mai girma gwamna da kansa ya zauna ya hade mu muka yi zabe aka zabe ni a matsayin shugaba kuma duk mutumin da yake Kano ya san irin gudunmuwar da muke ba a jam'iyyar APC da gwamnatin jihar Kano lokacin da Allah ya sa aka dawo cikin wannan tsari kamar yau muka zo ka ba mu shawarwari kuma yau ma gashi mun zo mu yi ma godiya kuma duk mutumin da yake tunanin dawowar ka wannan jam'iyya ko matsala ce ko zaka tare masa wani abu ina ganin bata kansa lokaci yake duk mutumin da ya imani da Allah ya yarda da kaddara Allah ya san kowane dan adam Allah ya tsara masa rayuwarsa ba kuma wanda zai iya kauce hukuncin Allah yau da ka dawo cikin wannan jam'iyya Allah ya kaddara dama iya rayuwar da zaka yi a PDP kenan kuma Allah ya kaddara zaka dawo jam'iyyar APC Allah kuma ya san me isa ya dawo da kai jam'iyyar APC kuma shi ya san me ya shirya maka da ka dawo cikin wannan jam'iyya so laka duk mutumin da ya san kaddara Allah idan kana siyasa da gaske aka ce ka samu karuwa to ba abin da ya kamata kai illa ka daga hannu kai wa Allah subhanahu wataala godiya domin jam'iyya wata aba ce da take bukatar gudunmu kowa ba ai wajen siyasa iyaka a ce ba a bukatar wani ko wani ake bukata so da ka ina so in tabbatar maka da cewa wannan ziyara da muka kawo maka da yawun ƴaƴan gamayya kungiyoyi muka zo kuma muna so mu tabbatar maka mun yi murna mun yi farin ciki da dawowa ka cikin wannan jam'iyya kuma muna so mu tabbatar maka da cewa zamu ci gaba da maka addu'a kuma zamu ci gaba da saka a cikin addu'o'in da muke yi
bayan kammala jawabin Kabir BBC dala ne kuma muka jiyo honorable Rabiu Sulemani Bucina nasa jawabin
ba ma nufin kowa da sharri kuma canje siyasa ba bako bane kowa yana yi tunda ka shugaban kasa kowa da kowa kowa ya sanje siyasa hashi jagora ma dukun ku siya ya sanje jam'iyyu da yawa saboda haka ba wani abu bane bako dan kaga cewa tafiya ta canja ya kamata ka je ka sake wa kanka sabon tsari a siyasa ka je kai wanda suka shiga radio suna faɗa abubuwa da yawa mu cewa kowa kalaba mu cewa kowa komai ba mun raba cikin girma da arziki lokacin tafiyar siyasa an tafi tare lokacin rabuwa ma kamata a rabu cikin girma da arziki ba wanda zamu yi gori mun masa kaza domin naji ana shiga radio ana anyi maka kaza anyi maka kaza ba mu taba sha baya mana ba mun san nayi manajan director na kasefa commissioner nayi manajan director na banki nayi sakataren gwamnati gwamna gwanduje ma ya dan sakataren gwamnati na sauka saboda haka ina so tafi cin saboda haka duk ba wai ba wani ba abu ne akai a boye ba ko a cikin duhu ko a rami ko a duniya wata a Kano aka yi shi ba wanda bai san an yi wannan ba kuma ko ba mu taba cewa ba mu taba cewa ba yi ba mun san an yi kuma mun san arziki da girma da arziki shi ke jan raƙumi ba aka halasa ba ko saboda haka ba wanda zai ce mun ce ba haka bane amma abin da sai ka ga mun yi wannan din to ka bawo Allah ikon sa Kabir Dale ya magana babba wacce take dummi hankali ya kamata ya rike ta da kyau kaddara ce ta kowa da kowa da take zuwa muna cikin wancan tafiyar kaddara ta sa mun tafi mun bar ta su kuma kaddara ta sa sun zauna to Allah ka dai san abin da ya tsara da wannan abu duk abin muna sashi a scaling da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kama nan zaka yi ka auna kuma mun yi duk abin zamu roki Allah Allah ubangiji idan tafiyar nan alkhairi sai ka tabbata mana kuma tabbata tunda mun san tabbata wannan to mun san alkhairi domin Allah ya ce uduni asajibulakum ku roke ni zan ansa muku saboda haka tunda Allah koyi an samu nan mun san alkhairi ce muna fata sun za su fahimta wanda suka rage ba zamu ce komai ba ba zamu yi magana kan komai ba ba wanda zamu yi gori ba wanda zamu ce bakan magana mu fatan mu ci gaban al'ummar jihar Kano fatan mu ba zage zage ba fatan mu ba wulakanta dan adam ba fatan mu ba a ce mutum bai iya ba fatan mu ba a ce mu kadai muka san komai na duniya ba mu abinda muke so shine mu daga mu kawo al'ummar jihar mu ci gaba kuma wannan tun muna kanana muke da shi a zukatan mu ba wai yanzu muka fara shi ba tun lokacin da muka zo muka hada kunkusiya din ma abinda muka zo da shi kenan kuma abinda aka rika yi kenan daidai gurgurdan shawara da muke bayarwa mun gode Allah za ka samu shugabanni da suka dauka shawara irin wannan domin ci gaban al'umma nan ma kuma in Allah ya da abinda zamu yi kenan dama gida ne zamu bada wannan shawarwari da ta kama mu da abinda yazo zamu ci gaba da bada gudunmuwa ta kowane bangare mu alheri muka zo da shi kuma zuwa muka yi mataimaki kowa a cikin tafiya
honorable Rabiu Sulemani Bichi kenan na jam'iyyar APC
hangen dala ba shiga birni ba
baki dai kuma da wannan ne shirin hangen dala na wannan lokaci ya kammala a madadin Ahmad Rabiu Jahin sai kuma Abdulkadir Yusuf Garzo Muzammil Ibrahim Yaka sai da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum